Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen radio VOA Africa birnin Yamaya kan mita 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da niyyar dukkan sa jamhuriyar ta Niger. Masu shahar jimu ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu masu haba Imam Ali ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Saboda haka ya fito da abun karara yadda za a yi yadda wanda kawai daga Allah ya kaddara wanda yake kamar ko dan takarar gwamna Allah ya masa rasuwa ko shugaban kasa Allah ya masa rasuwa wanda yake mataimakin sa shi zai yi.
Wakilin shugaban masu rinja a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya kenan a taro da gwamnonin jam'iyyar APC suke gudanarwa a Kano. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Kamar kuma yadda muka shaida muku yau a filin ra'ayi, muna so ku bayyana mana hanyoyi da kuka gane suka dace na adana abinci biyo bayan rahotannin cewa 'yan kasuwa suna sai abinci su kai ƙetare, wanda ya sa gwamnati ta yi gargaɗin cewa a iya fuskantar kasadar yunwa a farkon shekara mai zuwa. Lambar da za ku kama tashar mu kai ita ce 202-205-2655. Yanzu sai a gyara zama domin ji cikakkun labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro. Shugaban kasa mai jiran gado Donald Trump ya ce nan ba da dadewa ba zai kara bayyana sunayen waɗanda za su rike wasu muhimman makamai a gwamnatinsa, sannan ya yi alkawarin za su ba da mamaki. Shugaban zai haɗu da wasu da ake tunanin zai bai wa makaman a yau Litinin domin tattaunawa, waɗanda daga cikinsu akwai tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry, ɗaya daga cikin 'yan takarar jam'iyyar Republican da Trump ya kayar, da kuma gwamnan jihar Oklahoma Mary Fallon. Ana kiritan Perry zai zama shugaban ma'adanai ko kuma tsaro na ƙasa, sannan Fallon ya rike matsayin sakataren cikin gida da zai rika lura da tafarin dazuzzuka da kuma gandun daji. Hakanan Trump zai haɗu da tsohon abokinsa ta hanyar siyasa, tsohon kakakin majalisar wakilai Newt Gingrich. Shugabar kamfe ta Trump, Kellyanne Conway, ta ce ba dukkanin mutanen da Trump ke ganawa da su ne za a baiwa makamai a gwamnatin ba, amma ta ce suna da matukar amfani wajen ba da shawarwari da kuma irin hangensu sakamakon gogewarsu da kuma irin kallon da suke wa ci gaban kasar Amurka.
Kungiyar Daesh ko kuma ISIS ta dauki alhakin harin kudar bakin wake da aka yi a masallacin ƴan Shia babban birnin kasar Afghanistan, wadda ya sanadiyar mutuwar mutane 32 sannan jikkata fiye da mutum 80. Dan gunar bakin waken da ya shiga cunkoson mutanen ne a masallacin da ake kira Baqir ul-Ulum a birnin Kabul, yayin da ake gudanar da wasu ayyuka ko kuma harkokin addini a kuma lokacin ne ya tada nakiyoyi da ya jigida da su a jikinsa. General Faridun Ubaidi, shugaban bangaren binciken manyan laifuka a Kabul, ya faɗa wa manema labarai cewa duk waɗanda abin ya shafa fararen hula ne. Da Daesh kungiyar ta bayyana cewa ita take da alhakin kai wannan mummunan hari.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yawan mutanen da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin kasa da ya faru a India ya karu zuwa mutane 142 a safiyar Litinin din nan, a bayan da masu aikin agaji suka gama bincikensu tare da gargadin cewar tana yiwuwa akwai gawawwakin da yawa da suka makale a cikin jirgin. Ma'aikatan agaji da kuma na sa kai sun ciro sama da mutane 220 da suka samu raunuka daga cikin gari wanin taragon jirgin kasar da fasinja da ya goce daga layinsa na dogo. A lokacin da yake tafiya tsakanin biranen Indore da Patna da ke cikin karkara a jihar Uttar Pradesh ta arewacin India a jiya Lahadi, fiye da mutane 75 da suka jikkata na cikin mummunan yanayi. Har yanzu dai ba a bayyana dalilin da ya sa taragan guda 14 na jirgin kasan da suka goce daga kan layinsa na dogo ba. A ranar Lahadi, Prime Minister Narendra Modi ya bayyana jajensa a shafin Twitter, ya ce ina cikin bakin ciki matuƙa na rayukan da aka rasa sakamakon faduwar jirgin Patna Indore Express. Ina miƙa ta'aziyya ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa. Ministan Layin Dogo Suresh Prabhu ya yi magana da taron manema jami'an gwamnati a ƙaramar majalisa, inda ya yi alƙawarin gudanar da bincike a kan al'amarin. Ya ce an umarci masu gudanar da binciken da su duba duk wani abu da ka iya jawo yiwuwar hadarin ta kowane bangare, sannan duk wanda aka samu da laifi za a yi masa hukunci mai tsanani. Ana kiritan kusan mutane 2000 ne suke cikin jirgin.
BOA.
Sarau Madalla labaran duniya ga maji daga nan sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. To madalla rundunar yan sanda ta farin kaya a Najeriya da ake kira DSS ta kai samame kan yan canji wanda ake kira Bureau de Change a biranen Abuja da kuma Kano. Madina Dauda ta aika mana rahoto kan haka.
Samaman da hukumar tsaron farin kaya DSS ta kai kasuwannin canjin kuɗi a Najeriya don tilastawa saukar da farashin dala ya jefa tsoro a zukatan yan canjin. Na shiga kasuwar canjin ta nan Abuja Zonfo don jin martanin yan canjin, amma kusan kowa na tuntuba sai ya zuke ya ce a shafa masa lafiya don kada allura ta tono garma. Karshe dai da kyar na samu daya daga shahararrun yan canjin, Jibir Zakar, inda na tambaye shi me ke faruwa ne haka ga wannan kasuwancin da kuma dalilin da ya sa dala ta dan karan tsada.
Babu abin da ya shafi dan canji da wani kare tattalin arzikin kasa. Na taba faɗa muku mutanen Najeriya cewa shin idan har gwamnatin General Muhammadu Buhari tana kalubalantar dan canji, shin a cikin yan canji waye aka kama shi ya sace naira biliyan barkatai yake hannun hukuma dan tuhuma? Ni ina mamakin ma irin wannan karan tsayan. Wannan karan tsana ne kuma kana ganin cewa a dan canji kun zauna da shi ne ko akwai wani dalili? Baka da wani dalili. Shi ba barawo ba. Shi dan kasuwa ne irin wannan kowane dan kasuwa.
Masana tattalin arziki na duba wannan lamari a matsayin daya daga hajojin kasuwanci da kuma kowanne daga bangarorin a yanayin karayar tattalin arziki na da muhimmanci a zuba ido a kansa don samun mafita. Yusha'u Aliyu masanin tattalin arziki ne a Abuja.
Ai kowace irin sana'a za ta iya samun alaka da kare tattalin arzikin kasa tun daga noma zuwa kiwo zuwa kai hadda aikin likita balantana kasuwan kuɗi. Shi kasuwan kuɗi inda yake da muhimmanci shine wuri ne waɗanda su ne suke daidaita farashin abin da dan adam zai siya a cikin tattalin arzikin kasa. Kuma sai kasance an samu wani yanayi da ita kanta kasuwan tun daga babban bankin kasa ta samu matsala. Matsalan da ta samu shine kudaden nan galibi bai ma kamata ya zo hannun yan kasuwan yan canji ba. Kashi 10 bukatan kashi 10 cikin 100 ne ya kamata a ba yan canji dama waɗanda kaman mutanen da suka shigo ƙasa suna neman dan inda za su canza kuɗin su canza su hidiman su. So sai aka maida hatta masu neman kuɗaɗen da za su yi kasuwanci da biyan mu ƴaƴan su kuɗin makaranta sun koma wannan kasuwa sun bar bankuna. To waɗannan abubuwan shine ya sa hankali ya koma kasuwan.
Zuwa yanzu dai ina ta kokarin neman jin ta bakin hukumar DSS da bayanan halin da mutanen da ta yi awon gaba da su ke ciki. Hukumar dai na da tsarin fitar da sanarwa daga nan shi ke nan ba sauran bayani. Wannan samame dai bai kawo arhar dalar baya zuwa yanzu, wadda a kwanakin baya ma ta doshi naira 500 kan dala ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To mun gode Madina. Batun gudanar da garan bawul ga tsarin dokokin zaben Najeriya da kuma sauye-sauye a cikin kundin tsarin mulkin kasar su ne manyan batutuwa da suka mamaye taron gwamnonin jam'iyyar APC da ke gudana a Kano. Ya majalisar dokoki na tarayya da majalisar dattawa da kuma wakilan majalisar dokoki na jihohi ne ke halarta wannan taro. Honorable Abdullahi Mamur Gaya shine wakilci shugaban masu rinjaye na Majalisar Wakilan Najeriya wadda ya gabatar da makala dangane da kudirin dokar gyaran zabe da ke zauren majalisar a yanzu, kuma yayin wakili mu Mahmud Ibrahim Kuri karin bayani dangane da kudirin.
So da aka fito da abin kararar yadda za a yi, yadda wanda kawai daga Allah ya yi kaddara wanda yake kamar ko dan takarar gwamna, Allah ya masa rasuwa, ko shugaban kasa, Allah ya masa rasuwa, wanda yake mataimakin sa shi zai yi karba. Idan akwai waɗansu matsaloli kuma da aka gani tare da shi wanda ya kamata ya karba din mataimakin, sai kuma iya dubawa ita jami'a ta kawo wanda ya kamata ta kawo. To wannan shine abubuwan da ya faɗa da kuma magana ta wannan card reader din nan, wanda shi ma ya saka shi a cikin wannan yadda lallai mai kokari a cikin wannan amfani da shi, inda aka samu matsaloli ya bayyana yadda ya kamata a yi a wuraren da aka samu matsala, yadda za a samu a yi zaɓe lafiya ga mai lafiya.
To gashi ka ga wannan taro halin da yunkurin da ku shugaban jaya ya kawo yayi na samar da wannan daftarin doka, wannan hali wannan kudurin doka yake a majalisar wakilai yanzu.
Shine abin da nake faɗa maka cewar duk da san da ya kawo akwai wato waɗansu ma da suka kawo waɗansu dokokin irin waɗannan kusan mutane biyu zuwa uku sai aka hada su wanda dama haka ake sai a daura su gabaki daya a tantance a fitar tunda duk kowa abu daya ne dai akan abu daya ne
kamar da su daftari daya
saboda haka yanzu an yi karatu na daya an yi karatu na biyu an mika wa kwamiti wanda yake wannan gyare-gyaren dan ya duba ya gani ya tabbatar da zartar da waɗannan abubuwa
na tabbata za a fito da bayanin bayan taro da aka cimma a yayin wannan taro na wato masana da kuma masu ruwa da tsaki idan aka za ku saurara ne a mika muku abin da suka fito da shi ku duba yuwar shigar da batutuwan da suka bujiro da su cikin wancan gyare-gyare da kuke na kundin dokar zabe
waɗannan maganganu a'a ya kamata a yi kaza ko a saka kaza ko a ƙara da kaza to kaga duk a ƙarshe za mu gani me suka fito da shi me aka zo da shi me ya kamata mu dauka mu je mun kuma can majalisa mu sake tabbatar da cewa mun sassaka mun gyara yadda al'umma ta ƙasa za su ji daɗin al'amura
to a gaida Mahmud Ibrahim Kwari sai a cigaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji kafin mu bude layukan tarho don jin ra'ayoyinku
ban take gaskiya ba hili ni ka kariya kwalin kuriya na gwamna samun ka da kuriya Mahmud mujin saratu ma ne maka godiya an ban Mariya da Aisha barka da dawainiya
yau ga sabon gani duba shi da jinkiri
a tishewa ta wuce da hancin ka ba goguri
shakar iska alhaji barkar kar kokari
girman kai ya hana a saya shi da kariya kwalin kuriya na gwamna samun ka da kuriya Mahmud mujin saratu ma ne maka godiya an ban Mariya da Aisha barka da dawainiya
kura ka biyar dare zama ba ta da gaskiya
wali ka fito da rana don baka da karkiya
ballan gandi kwazon wani don baya da godiya
mai lagu ga ido ka saba daga dauniya kwalin kuriya na gwamna samun ka da kuriya Mahmud mujin saratu ma ne maka godiya an ban Mariya da Aisha barka da dawainiya
jagora da muruwar ka wuce da dakwar jini
na zaba abun fasajji dan inda taken gani
Ibrahim mallaha mutuncin sa muke gani
zan farmin sallama kai muke yi wa godiya kwalin kuriya na gwamna samun ka da kuriya Mahmud mujin saratu ma ne maka godiya an ban Mariya da Aisha barka da dawainiya
kayo tsara kwarangu wai ko ba su yarda ba
Alhaji Musa Zubairu kirya baki taunu ba
sarkin yaki Musa zakara baka koshewa
mai sabgogi da yawa da shiri ya kafanciya kwalin kuriya na gwamna samun ka da kuriya Mahmud mujin saratu ma ne maka godiya an ban Mariya da Aisha barka da
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655. To madalla mai kira na farko daga Kaduna bismillah in kana tare da mu. Alo mai kira daga Kaduna? Eh to ina jin ka yi magana mana. Alo muna jin ka. To Bello Sokoto sai ka daga murya kana nan da nesa kaman kana magana daga cikin wani daki ko kogo. To layin mai kira daga Kaduna ya tsinke bari mu tafi jihar Taraba. Halo? Halo mai magana daga Taraba kana ji mu? da alama mu akwai miskila da layukan tarhon ko daga masu kiran ko kuma daga nan wurin namu zamu ci gaba da bincikawa domin mu tantance menene ainihi ke faruwa. Yau muna so mu jira ayoyinku ne dangane da batun yadda za a adana abinci. Gani akwai rahoton ne dake cewa ƴan kasa suna sai abincin su kai waje, gwamnati tana nuna damuwar cewa sai ta yi a fuskanci matsalar yunwa. Mai kira na gaba daga Kwantagora, bismillah.
To Sani Banki ne daga Kwantagora.
Malam Sani, barka ka dai.
Barka da wuni, a wuni lahiya.
Alhamdulillah. Menene gudumar ka dangane da wannan batu na watakila fuskanci karancin abinci?
To mu dai muna kyautata da gwamnatin tarayya ta yi wani abu akan bisa wannan al'amari.
To me gwamnati ta shawarci ƴan ƙasa su koma noma saboda ya zama ɗaya hanyar samun kuɗi, wannan kuma ga kasuwa ta buɗe yanzu, kuma sai a ce gwamnati ta hana jama'a sayan ƴan wato manoma samun kuɗi, ko ya ka gani?
To don haka ne, amma akasari yanzu manoma yanzu ai akwai lalura, ka ga yanzu ga rashin taki, inda sun samu ne yanzu ya kamata a yalwata manoma da taki da iri tun yanzu.
To
saboda haka shawarar da muke ba gwamnati tarayya, a dauki mataki akan ba manoma taki cikin lokaci da iri.
To
da taraktoci na noma
wannan zai adana abincin?
A za a samu dai abinci.
To
za a samu abinci a ƙasa.
To madalla, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kaduna. Alo,
assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Malam Murtala, kuma ana kira mu daga garin Rigasani a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala,
shawaran da zan ba su masu ƙasa shine cewa gaskiya da za a ɗan shawaran shine cewa ya kamata su ɗan sassauta a bar kamar yadda aka yi a fannin mai, aka ba kowa dama ya shigo da shi amma ga ƙa'idar farashi. To sai abincin a bar shi a shigo da shi, sai in ya zamanto in ya wadata, to kaga sai a ce sai a zo a daina shigo da shi. Amma to kaga yanzu da wanda muke noma amma ana ta kwashewa a fita da shi, to sai dai mu ta addu'a kawai da mu koma muna azumi da lazumi, duba da tun daga shi ana tunanin za a fuskanci karancin abinci. To amma da wancan shawara aka dauka da zai dan sassauta abun a tashi lafiya.
To madalla, mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu dufi jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa, kuma jihar Nasarawa. Gaskiya mu abinda zamu ce, mun gode ma Allah da wannan magana fito ne daga bakin gwamnati, ba daga bakin talakawa ba. Ya kamata gwamnati ne su duba su kawo taki a hannun talakawa, ba wai su tsaya ne suna ci abinci zai rashin abinci ba. Da fatan za ku tashi lafiya, nagode.
To madalla, Malam Shafale, mun gode. Yanzu ko bari mu nufi Zamfara.
Okay. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
Suna kira daga sunana Ibrahim Muhammad daga jihar Zamfara.
Na'am Malam Ibrahim.
Daga jihar Zamfara.
Na'am.
Wato dangane da fita da abincin nan, ya kamata su ma ƴan kasuwa su yi tausayin ƴan Najeriya talakawa su daina fita da shi. Kuma al'amarin kuma ya kace za a su kuma manoma za su ci kuma a hana su samun kuɗi.
Malam Ibrahim, harka ce fata kasuwa, in dai akwai inda manomi ko mai haja zai samu kuɗaɗe ya samu riba mai yawa, batun cewa shi ɗan kasuwa kuma zai samu riba, batun a ce wai a ji tausayi, magana bata ma taso ba nake gani ko?
To kaga gwamnati da al'umma kuma sun shiga cikin tsaka mai wuya. Idan aka kwashi abinci ne aka fitar da shi, kuma ƴan ƙasa kuma za su sha wahala wajen neman abinci kuma daga baya.
Gwamnan Kebbi ya ce maganinsa shi ne a ƙara noma.
To gaskiya haka ne, idan kowa da kowa ya shiga noma a kasarin mutane, to kaga abincin zai wadata, ko da ana fita da shi dole dai ya zama akwai sauranci da yawa a ƙasa.
To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je jihar Taraba. Alo, mai kira daga Taraba, kana tare da mu? Halo,
assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Malam Sa'adu, kana magana dai da Malam Sa'adu, Imam Sa'ad daga Lau.
To Malam Imam Sa'ad, barka ka dai.
Kana lafiya? Gogari a Dawainiya.
Mun gode wa Allah. Menene gudumar ka game da wannan maudu'i?
To gudumawa na shi ne, malam, gwamnati ta sake wa mutane traktoci a yi noma ya wadata, mai ɗiban kawai sai ya gagara, ina zai kai? ai wadata mutane da noma ko ta ina da taki da kayan aiki kawai
to
insha Allah kome ya gare
to amma ya harkar abincin lamarin yake a wajen naku ta jihar Taraba akwai wannan matsala kun so magani alamar a wannan damuwa ko dai babu
eh to alhamdulillah da dan sauki amma dai gaskiya abin na hawa kadan ya hau ya sauka
to to madalla to ha yanzu muna jihar Taraba hello hello
hello
yawa barka
Alhaji Idris Adamu Ruwaya san gari daga
kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe 4 saura kusan minti 9 muna dakura ayoyinku dangane da me kuka ga kamata ayi waɗanne matakai suka wajaba wajen magance matsalar yuwar wata kila fuskanci karancin abinci a Najeriya saboda matsalar wato ƴan kasuwa na sai abinci da aka noma su kai kasuwannin kasashen makwabta da kuma ƙetare a jihar Nasarawa na kallai bismillah
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bari-bari sakatare na kungiyar mai nasara
na'am malam Bashir
to a gaskiya game da gwamnati ta yi bayani yana da kyau kware da gaske ayi takabin tsan inda abincin ya wadata ne to ana iya ba ma makwabta tunda daga makwabtan mu ana iya zuwa mana da shi to amma tunda akwai karancin shi to yana da kyau ayi takabin tsan saboda kar a zo a samu yunwa a shekara mai zuwa kamar da ake harshashe
to mun gode kwarai da gaske gare ku baki dauka samu dama kuka kira gobe ma rana ce muna fata za a yi himma a yi harama kuma a yi samako domin a kira mun gode to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
labaran wasani
jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a shirinmu na labaran wasanni nan da emitoci kalilan za ku ji ministan wasannin Najeriya yana bada dalilin da yasa kasar za ta fice daga gasar cin kofin duniya amma a halin yanzu Najeriya ta kama hanya sosai wajen kokarin kare kanbanta na Afirka wato na mata kenan bayan cin 6 da suka yi wa 'yan kasar Mali jiya a birnin Lambe to yanzu in Allah ya kamar ranar Laraba mai zuwa dinnan Najeriya za ta yi kwallonta ta gaba da kasar Ghana ita ma Kamaru ta samu nasarar cin Misra 2 da babu kuma a gida a cikin Kamaru din ba da bayan haka a gaban shi kansa shugaban kasar Paul Biya da kuma babban zakaran kwallon kafa na Kamaru din Samuel Eto'o ita ma Afirka ta Kudu da Zimbabwe sun yi wasa amma ba wanda ya ci wani a London Premier League na Ingila kuma Chelsea ce a gaba da maki 28 Liverpool tana binta da 27 Manchester City tana da maki 27 ita ma Arsenal da 25 Tottenham da 24 Manchester United da 19 to me yasa Najeriya take cewa za ta fice daga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ga ministan wasanni na Najeriya din Samuel Dalong
kofin da za a dauka shine na Afrika ba abin da zai kai mu wata wani rana mu haɗu a kofan wani wai duniya taru ba din da yake ana nada waɗannan akwai wasane kaman ko na Commonwealth Olympics da take hada duniya za a iya haduwa irin wannan amma maganan kwallon kafa ta duniya wanda za a ce wai a je a tara can ba mu yadda ba munafincin tana da yawa ga maganan ba da cin hanci da rashawa a wajen alkalanci ga kuma ganin ma rashawa kafin ka samu yanci a baka iko aka kawo wasan a gidanka to muna fama da yinwa na muna da kula da yanjin zuwa sai mutane kafin a zuwa yi wannan shi ya san ka duba lissafin ko in an je za a yi siyasanta ko an buga so na mutumin ba zai ci ba
masanin harkokin kwallon kafa a Najeriya Ame Shu'aibu Gara ya goyi bayan matsayin ministan
lokacin zamu fara ji shine sai mun daina fita yadda suke zaune a can mu ma mu zauna duk ƴan kwallon mu kowa ya zauna a Afirka kada yaje ko ina a bar shekara 5 zuwa 10 to wannan kasar Afirka za ta ci kwallon kafa ne in ba ka ba za ta taba ci ba
Najeriya dai ta sha lashi kofin Afirka inda kuma ta taba lashi kofin Olympic a 1996 a Atlanta har ma ta duke Brazil da Argentina Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
kuma da lam to da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata Allah ya kai mu a huta lafiya
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani jawabi da ya yi kwanan nan ga manema labaran kasashen ƙetare, Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada mahimmancin daukin da Amurka ke kaiwa a wasu daga cikin kalubale mafi sarkakiya da duniya ke fuskanta. A bangaren tsaro, Amurka ta jagoranci kokarin kafa gamayyar kasashe 60 don takawa ƴan ISIS birki bayan da suka baza Iraki da Siriya, suka mamaye birane tare da lalata unguwanni da kuma kashe fararen hula. Bayan shekaru 35 da aka kwashe Amurka bata ce uffin ba a diplomasiyance, ba kawai taimakawa Amurka yayi wajen fara tattaunawa da Iran ba. Kasar ma ta jagoranci fafutukar da ta tabbatar da cewa shirin nukiliyar Iran ya kasance na zaman lafiya kawai kuma zai ci gaba da zama haka. Amurka ta ci gaba da yaki da cutar kanjamau. Sakamakon haka a cewar Sakatare Kerry, yau muna gab da kai ga lokacin da za a danga haihuwar yara ba tare da cutar ba a nahiyar Afirka ta hanyar shirin da ake kira PEPFAR, shirin Amurka da ke taimakawa wajen samar da magunguna da kuma kyautata rayuwar jama'a. A lokacin da annobar cutar Ebola ta bullo a yankin yammacin Afirka, mutane da yawa sun yi kiyasin cewa annobar za ta lakuma rayukan mutane kusan miliyan 1 kafin ta lafa. Amma dakaran Amurka guda 3,000 da shugaba Obama ya tura yankin na yammacin Afirka sun yi aiki da jami'ai daga wasu kasashe don gina cibiyoyin kiwon lafiya. Mun sa duniya ta shiga fadakarwa, abin mamaki sai gashi waɗannan mutanen miliyan 1 din basu mutu ba, a cewar Sakatare Kerry. A kan batun canjin yanayi kuma, Amurka ta kulle yarjejeniya da China don zama abin misali wajen rage gurɓatacciyar iska a faɗin duniya. Matakin da ya taimaka wajen dasa tubalin yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris. Amurka ta taimaka wajen cimma yarjejeniyar Kigali wacce za ta kawo ƙarshen sarrafawa da kuma yin amfani da iskar hydrofluorocarbons da ke haddasa ɗumamar yanayi. Kuma mun taimaka wajen ware yankin ruwa mai faɗin miliyoyin kilomita a tekun Antarctica da Pacific da kuma Atlantic don tattalin albarkatun ruwan da kifaye. Sakatare Kerry ya ce ban taɓa ganin lokacin da Amurka ta sa kai cikin abubuwa daban-daban ba don alfanun kowa, don taimakawa wasu ƙasashe magance rikice-rikicensu da samar da zaman lafiya ta yadda za mu komo kan abubuwan da ke faruwa a nan gida. Ban taɓa ganin lokacin da Amurka ta haɗa kai da wasu ƙasashe ba a cikin lokaci ɗaya a kan muhimman batutuwa kamar yanzu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice.
Shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya ce nan ba da dadewa ba zai ƙara bayyana sunayen waɗanda za su rike wasu muhimman mukamai a gwamnatinsa, sannan ya yi alƙawarin za su ba da mamaki. Shugaban zai haɗu da wasu da ake tunanin zai bayar wa mukaman a yau Litinin domin tattaunawa, waɗanda daga cikinsu akwai tsohon gwamnan jihar Texas Rick Perry, ɗaya daga cikin 'yan takarar jam'iyyar Republican da Trump ya kayar, da kuma gwamnan jihar Oklahoma Mary Fallon. Kungiyar Daesh ko kuma IS ta ɗauki alhakin harin kunar bakin waken da aka kai a masallacin 'yan Shi'a a babban birnin Afghanistan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 32 sannan ya jikka tafiye da 80. Yau mutanen da suka rasa rayukansu a hadarin jirgin kasa da ya faru a India ya karu zuwa mutane 142 a safiyar Litinin din nan, a bayan da masu aikin agaji suka gama bincike su tare da gargadin cewar tana yiwuwa akwai gawawwaki da yawa da suka makale a cikin jirgin. Ma'aikatan agaji da kuma na sa kai sun ciro sama da mutane 220 da suka samu raunuka.
To madalla a gaishe ka masu aro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan, sai kuma canza asubahi da ikon Allah za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin tsaka mai wuya. Kamin na madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wadda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya Greg da ya rika masa, a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.